This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 30 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda wasu mazauna jihar Katsina suka koka game da matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya kusan makonni biyu kenan. Lamarin da ke shafar harkokin yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarkin.
Wallahi wannan al'amari ya kai la haula wala quwwata, saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin Katsina sai ma ka bi kai tafiye kilomita kanta nemo mai ruwa, mai ma an ƙara farashin mai.
To, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A yau kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda matsalar wutar take shafar ku. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka, Sulaiman Mana Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba, inda a wannan makon shirin ya maida hankali akan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zabuka a kasashen Afirka, idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba kamar na Amurka. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar noma ta Amurka ta sanar a yau Laraba cewa an tabbatar da bullen cutar murin tsuntsaye na H5N1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar Oregon. Wannan wanda shine karo na farko da aka gano cutar a cikin alade a kasar. Aladu suna matsayin babbar damuwa ta musamman wurin yaduwar cutar murin tsuntsaye, saboda suna iya kamuwa da cutar daga tsuntsaye da kwayoyin cutar dan adam, waɗanda za su iya musanya kwayoyin halitta don samar da wata sabuwar kwayar cuta mai hadari da za ta iya shigawa mutum a cikin sauki. Ma'aikatar noma ta Amurka ta ce babu wani hadari ga kasar da ke tattare da nama alade daga Oregon, kuma hadarin kamuwa da murin tsuntsaye ba shi da yawa tsakanin jama'a a kasar. Aladu su ne asalin cutar murin tsuntsaye na H1N1 a shekarun 2009 da 2010, kuma an sanya su a matsayin tushen wasu cututtuka, inji Richard Webby, masanin binciken cututtuka a asibitin yara na St. Jude, wanda ke nazarin mura a jikin dabbobi da tsuntsaye ga hukumar lafiya ta duniya. A yau Laraba, ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargadi cewa mutane da suke zaune a wasu yankuna na wato tsaunukan Beka da ke gabashin Lebanon da su tashi daga wurin, wani kashedi na aikin soje akan kungiyar Hezbollah a wannan yankin. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mutane da ke zaune a Belbak da Ain Burdi da kuma Duris da su tashi daga gidajensu. Sojojin Isra'ila su tari suna biyo sahu da hare-hare ta sama bayan irin waɗannan gargaɗi a cikin aikin soja da suke yi, wanda jama'an Isra'ila ke cewa wani yunkuri ne na ƙoƙarin tura mayakan Hezbollah su fice daga yankin iyakar Isra'ila da Lebanon. Isra'ila ta yi amfani da wannan salo a yaƙi da take yi da Hamas a zirin Gaza, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jin kai suke Allah wadai da wannan kashedi na tada mutane daga inda suke, suna cewa fararen hula ba su samun isasshen lokaci da za su kimtsa, kuma ba su sautari ba su samun wani wuri mai aminci da za su koma. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aikewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu wasiƙa cewa yana bayyana damuwarsa akan sabuwar dokar da Isra'ila ta tabbatar da ita na haramta aikin ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya na jin kai da suke taimakawa Falasɗinawa masu gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A washe garin wani harin ta'addanci da ya halaka sojojin Chad kuma kwana 40 da wata wato tawaga na mutum 40 na jami'an gwamnatin kasar ta kai ziyara a jamhuriyar Niger inda suka gabatarwa General Abdulrahman Tiani sakon shugaba Mahmoud Dabi. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto akan haka.
Ministan harkokin wajen Chadin Abdulrahman Kula Malane ya jagoranci wannan tawaga da aka bayyana cewa ta zo ne domin karawa hukumomin Niger kwarin gwiwa a fafutukar da suka sa gaba. An kuma tantauna batun tsaro da hulɗar kasashen biyu a yayin ganawar da ta hada tawagar Chadin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdulrahman Tiani. Suna masu cewa sun zo dauke da sakon shugaba Mahamat Dabi.
Son Excellence Monsieur Mahamat Idriss Dabi qui devrait lui-même effectuer ce déplacement mais suite
yace shugaba Dabi ne ya kamata ya zo da kansa to amma ganin harin da aka kaiwa dakarun kasar yasa ya turo wannan tawaga a wani yunkurin karfafawa hukumomin Niger gwiwa tare da jaddada goyen baya a gare su a wannan lokaci na gwagwarmayar neman cikakken yancin kan kasa da neman hanyoyin sake gina kasa. To koya masu sharhi ke fassara kusancin Chad da Niger a halin da ake ciki a yau. Abbas Mumuni kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Abu ne mai muhimmanci shugabannin Chad su zo ba ma neman taimako ba kadai wajen Niger a karfafa ita wannan force mixed multinational da yana da muhimmanci. Ya wakana ma lokacin da shi marigayi Idris Dabi lokacin da yake neman ya je Faroton Boma ya nemi haɗin gwiwar Niger a bashi damar cewa 'yan ta'adda waɗanda an kora daga yankin Chad ko kuma ma sun shigo yankin Niger ne a basu damar izinin bin su a ragargaje su.
Chad makwabciyar Niger ta bangaren gabas na fuskantar barazanar tsaro ta bangaren dukkan kasashen da suka zagaye ta Sudan, Cameroon da Libya, a yayin da ta bangaren Niger da Nigeria Boko Haram da ke da sansani a tafkin Chad kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. A ƙarshe, akalla mutane 51 sun mutu a yankin Valencia da ke gabashin ƙasar Spain biyo bayan wata ambaliya da ta ja motoci ta share ƙauyuka ta zuba cikin koguna kana ta lalata layukan dogo da manyan hanyoyin ƙasar, wani bala'i mafi muni a ƙasar da ke nahiyar Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya na ƙara ta'azzara, lamarin da ya sa wasu mazauna jihar Katsina kukawa game da tsayawa harkokin cikin gida na yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarkin. A halin da ake ciki, wata majiya daga kamfanin wutar lantarkin ƙasar ta ce ta yiwu a ɗauki makonni kafin a maido da wutar lantarkin saboda dalilan tsaro. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Yau kusan mako biyu da katsewar wutar lantarki wanda ya durƙusar da harkokin yau da kullun na rayuwar jama'a da kuma fafutukar bidar halaliya a arewacin ƙasar ciki kauhar da jihar Katsina. Shin ko yaya lamarin ya shafi mata masu kula da iyali a harkokin gida? Ga wata mata.
Wallahi wannan al'amari ya kai la haula wala quwwata, saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin Katsina sai ma ka bi ka yi tafiya kilomita kan ta nemo mai ruwa, yana kana roƙon shi arziki da kuɗinka ma ba kyauta ba ya kawo maka ruwa wanda za ka yi amfani da shi. Wani yana saida maka duk jarkar ruwa naira 150 duk jarka ɗaya.
Ba ma
da jarkar ruwa na naira 50 80 haka take.
Kasaran ku matan abu da kuke ayyuka a cikin gida, matan auren sauransu, yaya wannan abin ya shafe ku kenan?
To yanzu dai wanka sau ɗaya kowace mace ke a rana. Duk zayin na yanzu mu da muke da yara wanki ya taru, zuga ko ba wata maganar da za ka ce za ka goge ma yara kaya saboda wahalar wuta da muke fama da ita.
kullum haka muke sa kaya ba guga haka muke fama da wannan matsalar wutar lantarki.
Ba janareta?
To yanzu a yau ake magana mai ma an ƙara farashin mai. To ina za a sau man da za a halba ruwa? Sai dai masu ta kura, masu bohol-bohol da masu rijiya za ka ga yara na yawo a kwararo-kwararo suna neman ruwan da za a yi amfanin yau da gobe.
Masu sana'o'in sayar da ruwa na bohol ga 'yan garuwa su masu koka da rashin wutar lantarki.
Sunana Hassan Adamu.
Na.
To wannan matsalar wuta ta shafi matuƙa saboda abin ya zai yi kamar in zan fita da janareto zai yi kamar dole ne sai da janareto saboda al'umma su shigo ba.
Yanzu nawa kuke sayar da ruwa?
Gaskiya mun ƙara ruwa. A da muna sayar da ruwa naira 15 amma yanzu naira shi naira 30-50 a yi muna sayar da shi haka ba. Ne duk wanda yanzu bai da famfo wanda bai da rijiya a gidan shi bohol kaga ta shafe shi. Wanda ke da bohol bai da janareto kaga ta shafe shi. Dole fito waje ne ba.
Shi ma mai aikin walda na sarrafa ƙarafa ya koka game da wannan lamari.
Gaskiya wannan rashin wuta ce da ba a magana saboda ya kai mafara wallahi da ayyuka gabaki daya sun tsaya mara. Saboda yanzu ga ayyukan ma wasu muna so yi rashin wuta ya hana ga fetur bai sai ba. Saboda yan muka ce wani aikin man an sa ya yi shi da ɗaya fita da tsare kuɗin sayan ma fetur kaɗai nan gurin ma ji ba ta ayyuka sun tsaya. Yadda muke zuwa ma shagon haka su koma zama.
Binciken da na gudanar ya nuna cewa hata manyan asibitoci yanzu idan wani mara lafiya ya rasu dangi sai dai su maza su ɗauke shi su ta yi su yi masa jana'iza ba kamar yadda akan bari ba na wani lokaci. Tuni dai kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya wato TCN ya bayyana cewa babu taƙibar ranar maido da wutar lantarkin nan kusa daga da asarar da 'yan kasuwa suka tafka sanadiyar rashin wutar lantarkin. Kuma jinkirin shi da ya auku ne sabili da dalilai na tsaro a wurin aikin gyaran layin wutar lantarkin da ya katse. Sani Shi'abu Malfashi, murya Amurka. Daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Sha'ibu Malamfashi. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A yayin da Amurkawa ke shirin halartar runhunan zabe a ranar 5 ga watan Nuwamban 2024, shirin na ƙasa na wannan mako zai mai da hankali kan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen Afirka da yadda abin yake a ƙasashen da suka ci gaba.
In dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne kai baka nan kusa, to wallahi ka tabbatar da lamarin ka fa sai dai gyaran Allah. To domin haka zaɓe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa.
Masu bukatar musamman su yadda cewa shi zaɓe 'yancin su ne, sannan su ma kamar yadda kowa yake fitowa a zaɓe shi su ma su fito a zaɓe su.
Kaɗa ƙuri'a ko shiga zaɓe na daga cikin jerin muhimman 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi wa nakasassu. To sai dai a yadda abubuwa ke wakana a wasu ƙasashen Afirka idan aka kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba, akwai alamun tazara dangane da batun mutunta wannan 'yanci na baiwa mutanen da ke da tawaya damar taka rawar da ta dace a harkokin zaɓe. Abin da ya sa kenan shirin na ƙasa ya karkata kan harkokin zaɓe a wannan mako.
Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata na musamman na Arewacin Najeriya. Mutane masu bukata na musamman kamar da aka sani ko ina suna iya ba da gudumawa abin da shafi harkar demokradiyya da tattalin arziki da kuma zamantakewa har da bangaren tsaro. Domin shi ne bukata na musamman ya riga ya gane cewa yin zaɓe shine yancin shi matukar za a bashi abin da ya zaba. Sannan mai bukatar musamman ya yadda cewa ya zabe ra'ayin shi ba dan a bashi wani abu ba.
Amurka tana shirin yin zabe na shugaban kasa a ranar 5 ga watan gobe. Wasu na cewa kamar irin waɗannan kasashe namu masu tasowa, ya zaka gwada yancin masu bukata na musamman a irin waɗannan kasashe namu da kuma irin kasashen da suka ci gaba?
Su kamar America ko kuma kasashen Turawa sun yadda su girmama dan adam. Mutum ba sa duba menene matsalarsa, ba sa la'akari da menene ko lalurar gani ko lalurar kafa ko kuma wata bukata na musamman. Abin da suke duba shine suna bashi yancin shi a matsayin shi na dan adam. Tabanin irin wannan kasashen mu na Najeriya, yanzu ka duba wannan duk da irin gudunmawar da masu bukata na musamman suke bayarwa a mulkin demokradiyya na Najeriya, amma ba ka ga abin da suka bayar da shi a aikace. Abin da nake bukata da kasashen da suka yi da mulkin demokradiyya su dinga koyi da kasashen da suka iya karbo suka kusa ko kuma mulki a gudun su ko kuma suke koyon demokradiyya a gudun su dinga koyi da su domin su gane cewa su ana ba mu masu bukata na musamman dama da yanci kamar da ya kamata. Ko a Najeriya ba har yanzu da ake magana yanci, hukumar zaben Najeriya ba ta samar da wani yanayi na bambance mai bukata na musamman yadda zai zabe shi ma cikin sauki ba. Amma ka je America ka gani kamar su kasashen za ka ga tsarin da za a yi zaben ya bambanta da irin tsari na wasu kasashen duk da suna ikirarin demokradiyya.
To Suleiman Yarima, idan mahukunta sun dauki darasi daga kasashe irin su Amurka da sauran kasashen da suka ci gaba, ku kuma masu bukata ta musamman wane darasi za ku dauka kuma wajen saka taku gudunmuwar a harkar zabe?
Na farko shine masu bukata na musamman su yadda cewa shi zabe yancin su ne kamar da suke a baya. Sannan su ma maimakon su dinga zabe, su ma su fito a zabe su.
Duk da rashin samun wata cikakkiyar damar kada ƙuri'a ko ta shiga zabe, masu bukata ta musamman kan yi tsayin daka wajen ganin sun mori wannan yanci. Alƙaluma sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ke da nakasa a sassan duniya na taimakawa 'yan takara samun galaba a zabe, a yayin da bayanai ke nuna a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa 'yan siyasa ba sa lura da wannan lamari. Wani mai matsalar gani, Malam Sido Nuhu Umaru daga jamhuriyar Nijar, ya jaddadawa shirin na ƙasa ƙalubalen da suke fuskanta a sha'anin zabe.
In dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne kai baka nan kusa, to wallahi ka tabbatar da lamarin ka fa sai dai gyaran Allah. To domin haka zabe ya zama wajibi ga mutane masu na ƙasa. Mutane masu na ƙasa ba su kaɗai ne ba, Allah ya yi su a duniya ce babu. Muna da uwaye, muna da ƴaƴa, muna da jikoki, muna da mutane da dama wanda ina ganin a cikin kiyasin da aka yi a shekara 2010 an kiyasta akwai mutane kusan miliyar 1 daga cikin mutane na duniya duka mutane ne masu nakasa. Amma in kasa su ne miliyar guda. Eto, amma in ka hada da mutane dangin su al'ummomin su nawa ne, sai ka gani cewar su da yawa ne ai wadanda suna iya su kawo kokarin su a cikin zabe, suna iya su baka muryoyi wanda za su iya su kai ka samu makujera shugaban kasa ko wani abu wanda kake nema a cikin zababbukan nan. Misalin a cikin Niger, cikin kididdigan da aka yi shekara 2012 an kiyasta akwai mutane 700,015 da an kai. To wannan Malam Suleiman in ka hada da al'ummomin su nawa ne a Niger? To misali mutum guda ya samu mutane masu nakasa duka sun mara mishi baya, kana ganin bai kai gaci?
Ya zaka iya kwatanta damar da ake baiwa masu bukata ta musamman a harkar zabe a kasashen mu na Afirka da kuma yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba?
Kasashen mu na baya kwarai, accessibility du material de vote et des bureaux de vote, kaman inda mutane za su zuwa su yi zabe da kayan da za su amfani da su domin su yi zabe. Waɗannan kayayyakin ne su a wajen nasu komai na kasaka. To an yi ma hanyar da za ka iya kai zabe kai kaɗai ba tare da wani ya san mene ne kai zabe ba, ba tare da wani ya ma shiga cikin hurumin da kake da shi na kai kaɗai ya kamata kai zabe wanda kake so ba a cikin takura ba. To mu wajen namu kamin ka shiga wani bureau de vote bai ma yiwuwa ne, in kana da wata na kasa ma sai dai ka ce to ni na sudu da na bar ma Allah, tunda ko yaya ne aka baka dama bai yiwuwa ka je ka shiga waɗansu bureau de vote ne abubuwan da ake amfani da su domin a yi zaɓe. Mu aujen namu mutane masu nakasa da yawa da yawa da yawa ba su samun kaiwa ga waɗannan wuraren. Ga kuma uwa uba tsangwama wanda ake nuna ma mutane masu nakasa idan sun je wajen zaɓen.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim daga Najeriya da Sido Nuhu Umaru daga Nijar, sai Isa Lawal Ikra da producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. To kafin mu bude layin wayar mu, ku dan shakata da wannan wakar.
Auta waziru kuke ji mallan, ku zo ku zaga autar mata, ku taba mini yar gata, ku bar ni kawai nayi wata rawa, babu irin ku cikin mata.
Yanzu kuma za mu buɗe layin wayar mu, mun sami kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jan ka.
To alhamdulillah, duk da dai gaba ɗaya rediyon na kasa kamawa maudu'in wanne maudu'i aka taɓo ne yau.
Game da batun matsalar wutar lantarki ne, ta yaya wannan lamari ke shafar rayuwarka ko kuma rayuwar iyalinka?
To gaskiya al'amari wannan maudu'i mai matukar muhimmanci ne, saboda idan muka ɗauki abubuwan da ke faruwa mu kan rashin wutar nan na kwana goma sha kusan biyu a arewacin Najeriya, especially ma ni da nake a Kaduna. Kuma Kaduna na farko tun ga ina sana'a wani su danganci ɓangaren wuta, wanda yake mutum ya sai abu sai mun gwada mai TV ne ko ka sai mun gwada maka fanka ne ko rediyo da sauransu, yawanci za ki ga za mu sa taki. Kuma yawanci kin ga da yake muna aikin gidan rediyo, yanzu idan za ka je kana program maimakon a ce kun kai 12 dare ana wannan program, za ki ga dole za ku tashi karfe 9 na dare, saboda ba da wai wani zuwa har 8 da rabi za ki ga mun kashe gidajen rediyon ma gaba daya. To dan haka irin wannan abubuwan gaskiya kamata a ce gwamnati.
To mun gode Alhaji Musan Garo, har yanzu dai muna nan a Kaduna, mun saki samun wani kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
To alhamdulillah, kuna tare da Hamza Balare da Alhazawa, sakataren kungiyar taskar magogawa a tsarin da zo daga nan jihar Kaduna nan jihar Kaduna Najeriya.
To muna jin kamalan Hamza.
To alhamdulillah, ai lallai matsala na rashin wutar lantarki din nan ai ya shafe ni da bisa dari kware da gaske, saboda sai da yawa a yanzu da yayanci abin da ake samu na nika, musamman wajen nika yin abincin da za a ci kaman gari kenan, za ga gaskiya yanzu ya faskara.
kuma kin ga kamar a harkan sana'an mu, misali na ainihin biredi yanzu medan da ake yin packaging din ake sa biredi a ciki yanzu ya riga ya yanke saboda matsalar cire wutan nan ne. Kuma gaskiya ba karamar abu bane wannan abu a gare mu, gaskiya fatan mu dai Allah ya kawo mana sassauci, gaskiya Allah ya kawo mana mafita a wannan al'amari. Ina fata za ku tashi.
To mu ma mun gode Malam Hamza Balarabe. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jamhuriyar Nijar?
Eh, kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a cikin jihar Niger.
To muna jan ka Malam Ibrahim mai wankin hula.
To hakika da gaskiya ba abin da ya dace da mu wanda dai kamata mu dage da shi, babu kamar addu'a. Isa ga ainihin yanayin yadda muka tsinci kanmu a halin yanzu. Domin saboda hakikanin gaskiya da mu shugabannin da shugabannin mu da talakawa namu, gaskiya akwai kurakure tare da mu. Kawai abu ɗaya ne da ya kamata mu dage mu koma ma Allah, kuma mu dage da addu'a. Allah ya ji kanmu, ya gaskiya kamar sokin dukkan wani al'amari na rayuwa, abinda kawai ka mace mu kenan.
To madalla Malam Ibrahim mai wankin hula daga jamhuriyar Nijar, mun gode. Yanzu kuma za mu je Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuma mun tsaka da Muhammadu Aliyu daga Sokoto.
To muna jan ka Malam Muhammadu Aliyu. Malam Muhammadu Aliyu, ko kana tare da mu?
Muna tare da ku kafiya.
To muna jan ka, me zaka ce game da wannan batu?
Na ce to an dai samu cikin wani yanayi hakin babu tsaro, ba wuta, ba ilimi.
To Malam Muhammadu Aliyu dai kamar layin ka yana da tangarda, kuma yanzu haka ma dai lokaci ya daga mana hannu, dan haka zamu dasa ayar daukar wayoyin ku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. Mun gode. Madalla, yanzu kuma ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuruwarsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin, da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter, da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202 4-4-5-6-9-8, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Kuma da la, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar noman Amurka ta ce an tabbatar da bullar cutar murin tsuntsaye na H5N1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar Oregon, wanda shi ne karin farko da aka gano cutar a cikin aladu a ƙasar. A yau Laraba, ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargaɗi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Baka da ke gabashin Lebanon, wani kashe din aikin soji da ƙungiyar Hezbollah take ɗaukan alhaki.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Dasalan Makonan wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyar mu ta yau Kila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.